Rana Umar Faru kuncin da aka yanke da wayar nan kidnappers ina jin yayi korai mu farko kana dai bamu san wannan abin ba dan najin in ka lura har ijira najin wannan abin na faruwa babu dai ne mai kyau ba naji hukuncin da aka yanke musu najin fallillahi alhamdu yayi daidai kwarai
ni ne Abdalla izina ne ga yan uwa dan star mun wani zai iya tuna wayar nan suka yi ga shekarun su ba wani shekaru ba amma za su yanka shekara 10-10 cikin kasu to yanzu sun fito wani abu za su yi wani irin duba za a duba su da shi to Allah kiyaye gaba
wasu al'umman gane kenan da basu koye jin dadin su ba biyo bayan alkaliyan kotun Accra High Court Justice Lydia Osei-Mafo ta ci sakiyar wasu mutane su hudu cikin su uku 'yan Najeriya kazalika daya dan Ghana bisa laifukan da aka same su da shi na hada baki tare da sace wasu 'yan matan kasar Canada masu sunaye Laurentelle tare da Bailey Chete masu aikin sa kai domin karban kudin fansa a shekarar 2019 a birnin Kumasi masu laifukan da suka hada da Samson Agalo da Elvis Ojiomi masu shekaru 27 da haihuwa a duniya tare da Jeff Onasa da Yusuf Yakubu su kuma masu shekaru 28 a duniya za su shafe shekaru 10-10 a gidan kaso biyo bayan sun yi amanna bisa waɗannan laifuka da aka same su da shi mai shigar da kara a gabar kotu ya bayyana cewa mutane hudun sun bukaci kimanin dalan Amurka 800,000 gun iyalan matan Kanadan ko kuma su kashe su matakin da hukumomin kasar suka dauka dai yasa suka yi gamo da katar wajen cafke mutanen a maboyar su a zangon Achiasi a jahar Ashanti bayan zartar da hukunci dai masu laifukan sun tsunkuya tare da kamun kafafun waɗanda sun kai ma wannan laifi na bukatar da su yi musu afuwa Amina Muhammad mai babatukan kare hakokin mata a Ghana ta jinjinawa mahukunta bisa wannan mataki na ladabtar da masu laifukan a inda ta kara da cewa wannan matakin ya kawar da fargaba ga masu niyyan zuwa Ghana domin ziyara ko yawon bude ido
shi ya muna dadi inda an ka jelin su wan kuma ya taimaka muna waranda ko ba matan Canada ba duniya baki daya wanda zai fito America ne German ne London ne ina ne duka yazo yayezo ziyara
shi kuwa Musa Akamonga mai sharhi bisa harkokin tsaro kana tsohon babban jami'in lekin asiri a Ghana ya baiwa gwamnati shawara kan matakan kare yan kasashen waje gabarin wani matsala makamancin haka nan zuwa gaba a inda ya fara mai da hankali kan gurbatattun iyakokin kasar
alamuna security Ghana na ce na warware su cikin su ke mukun su bai cika ido ce kamar immigration haka ko duba border sun ababan da ya kamata a yi ba yin sa daidai sunan ne ya kamata gwamnati ya musu magana waɗanda kuma suke taimako aka kama waɗanda mutane da suka kidnap foreigners ga su ya kamata a yi magana sosai sosai in ma akwai alheri ma ya kamata ya kamata gwamnati ya musu alheri domin aka ce kamar police ko soja ko immigration ko fire service ko kaza su ake yadda ya kamata taimako na fitowa wurin jama'a ne magana bai zuwa wurin police ya je ya yi boka ya san abin da ya faru a'a mu da muka zama tare da su mu ne ya ba su labari ababa da muka ji ababa da muka gani sai su ake dishi
a baya bayan nan ma Ghana ta fuskanci matsalolin tsaro musamman na garkuwa da mutane domin karban kudin fansa a wasu yankuna da suka hada da jahar Ashanti da jahar Tsakiya da jahar Yamma abinda ma shugaban majalisar tsaron jahar Ashanti Honorable Simon Osei-Mensa ya faɗa wa manema labaru a gefen wani atisayen soja cewa hukumomi a Ghana na aiki tukuru domin dakile duk wani abin da ka iya barazana ga tsaron kasar Hamza Adam Kumasi Ghana